sai manzannin sai su mutanen suka ce bayan sun ji maganganun manzannin su suka ce in antum illa basharun mithluna ku dai ba ku isa ku gaya mana ba domin ku din mutane ne kamar mu wato turiduna anta sudduna ku dai kurin hasada ce kuke so ku kange mu gabarin abin wato bautar gumaka wato ku kange mu amma ka ne abudu abauna mu kar mu yi bauta irin yadda iyayenmu suka yi bauta fatuna bi sulhanin mubin inda lalle so kuke yi mu bar wannan bautar gumakan to ku zo mana da hujjoji bayyananu ku zo mana da dalilai a fili wanda yake nuna ku gaskiyar ku cewa Allah ne ya aiko ku abin da muke kai barna ne mu bi ku qala lahum rusuluhum
innahu illa basharun mithlukum ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي
نعم.
وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا بإذن الله
نعم.
قال الله فليتوكل المؤمنون
وبنجد يتي واتو قالت رسلهم سيمن ذن الناس واتو سكتي مسو واتو سكتي مسو إن نحن إلا بشر مثلكم نحن بيانا كاوا آية wannan ba aikin mu bane mu ba mu kasance ba illa basharun sai mutane ne mithlukun kamar ku walakin Allahu yamunnu ala man yasha min ibadihi ubangiji ya ba mu annabta ya zabe mu ya aiko mu a matsayin manzannin sa ubangiji yace a sai su manzannin suke cewa shi ko ubangiji yana da iko an yamunnu ala man yasha ya baiwa ga wanda ya ga dama min ibadihi wato cikin bayinsa ya masa baiwa da annabta wa ma kana lana an atiyakum bi sulani illa bi idhnillah saboda haka a matsayin mu na bayi ba mu da iko mu zo muku da wata hujja daga wajen Allah sai da izinin Allah din mana domin mu bayi ne wanda muke bautar ubangiji ba mu da iko wato mu sallada wani abu ya zama wato aya wato sai dai da izinin Allah wallahi fala tawakkal mu'minun lalle masu imani wato su dogara nan ga Allah domin ubangiji shine abin dogaro malana
wa malana Allah na tawakkala da wahi wa kad hadaina subulana wa la nasiranna ala ma azaytumuna wa lawai fala tawakkal mutawakkilun
a so manzannin suke cewa wato wa malana shin me ke gare mu Allah na tawakkala Allah me yasa ba za mu dogara ga Allah ba mana aila mani alana min zalik babu wanda zai hana mu dogaro ga Allah wa gar hadana subulana ashe ubangiji subhanahu wataala shi ya shirye da mu wato wannan tafarkin namu wato wala nazbiranna ala ma azaitumuna bayan dogaro ga Allah kuma za mu yi hakuri bisa duk irin cutarwan wato da za ku yi mana akan isar da sakon nan wallahi fala tawakkal mutawakkilun lalle do me dogaro in yana so dogaran sai amfani to ya dogara ga Allah na'am
wa qala alladhina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa ilayhim rabbuhum la nukhlikanna adhimin
wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sai suke gaya wa manzannin nasu la nukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku wato a kasar mu tunda kun zo mana da sabon addini to mu za mu fitar da ku a kasar mu aw la ta'udunna fi millatina in kuma ku ga mun bar ku to kun dawo addinin gargajiya addinin iyaye da kakanni fa wa ilaihim rabbuhum sai ubangije ya ma manzannin nan wahayi da suka tsinci kansa a tsaka mai wuya Allah ya ce musu lanuhlikanna zalimin insha Allah za mu halakar da wato lanuhlikanna zalimin wallahi za mu halakar da azzalimai Allah ya karfa musu gwiwa cewa su ci gaba da da'awar su Allah ya yi alƙawari wato zai halakar da wato kafirai
walanuzkinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id
bayan halakar da azzalimin Allah ya musu albishir cewa walanuzkinannakum kuma za mu zauna da ku al-ardha ƙasa wato garuruwan da kafiran suke min ba'dihim wato bayan halakar su zalika liman khafa maqami wannan wato taimako da kuma samun gadar da ƙasa da mulki Allah ya ce liman kafa makami yana ga wanda ya ji tsoron wato tsewa gaban mu wanda ya imani Allah malaukakin sarki da ya halaka Fir'auna da mutanansa yan bani Isra'ila ya gadarwa kasar da Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu da sauran mutanansa Allah ya gadar da kasar haka na mutanen annabi Lut da Allah ya halakar da su to waɗanda suka yi imani da shi su Allah ya gadar da kasar dama haka sunnar Allah take idan Allah ya koma manzo ya zo ya kiraye mutane akan addini suka kafirce to waɗanda suka yi imani da su to wanda suka yi imani da manzannin su Allah yake gadarwa da wato kasar bayan ya halakar da manzannin bayan ya halakar da wato su kafiran da suka kafirce wa manzannin zai gadar da kasar ga manzannin da kuma wato al'umman su na ubangiji yake cewa wato za mu zaunar da ku kasa min ba'adihim bayan halakar da su zalika liman kafa maqami wa kafa wa'idi irin wannan nasara ubangiji yakan gadar da yakan samar da ita ne ga wanda ya ji tsoron tsewa gaba gare shi yace zalika liman kafa maqami wannan na ga wanda ya ji tsoron tsewa gaba gare ni a ranar alkiyama wa kafa wa'idi kuma ya ji tsoron azabata
wastaftahu wa khaba kullu jabirin aniyyati
ubangiji yace wastaftahu su manzannin Allah sai suka nemi taimakon Allah suka nemi istiftahi shine wato istansarar rusulu billahi ala qaumihim su manzannin nan sai suka nemi taimakon Allah akan mutanen su wa khaba kullu jabbarin amma dukkan wanda yake jabberi mai girman kai gaban iyo Allah da'a shi kan wato sai ya tabe wa khaba sai ya tabe wato gabarin wato yin imani da kuma bin manzannin min wara'ihi
jahannamu wa yakimi ma'in khaliyat
ubangiji yace da manzannin nan suka nemi taimako wato sai kuma Allah ya taimaka musu sannan kuma wa khaba kullu jabbarin anidin dukkan jabberi mai girman kai shi kuma wato sai ya tabe ma'ana anidin wanda yake kan galare gaban gaskiya Allah ya saukar masa da azaba ubangiji yace min wara'ihi jahannam ta bayan su akwai wutar jahannama wa yusqa min ma'in sadidin ana shayar da su daga ruwa na mugunya anan ubangiji yayi musu azaba ya halakar da su a gidan duniya sai aka ce kuma a bayan su ma'ana kenan bayan tashin alkiyama yanzu kuma akwai wutar jahannama tana jiran su a cikin wutar jahannama Allah ya ce wai tsami ma'in sadidin za a shayar da su ruwa na mugunya menene ruwan mugunya aka ce huwa ma yasilu min jawfi ahlin nari shine irin wato wani ruwa da yake fitowa a cikin yan wuta muktalidan bil qayhi wad dami yana cudanye da jini da diwa sulkami ake ce masa ubangiji ya ce wannan shine abin shan su a gidan wuta
yatajarra'uhu wala yakadu yusibu wa yatil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adhabun galiyyun
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta irin ruwan da za su sha a gidan wuta su wayan kafire Allah yake cewa wato yatajarra'uhu za su nemi hadiyan wannan ruwa na sulkami wato lokaci bayan lokaci wato in san hadiya din wala ya kadu sigu ruwan sai ya makare su wato ba za su samu damar hadiyewa ba shine ai wato sai ruwan ya je ya dawo sai wato in ruwan ya tashi dawowa sai ya ji kamar zai dawo da hanjin cikin su Allah ya ce wa min wara'ihi bayan wannan ruwan da za a ba su sha a gidan wuta azabun galizun akwai azaba wacce ke wato mai kauri ita ce wato qawiyyun muttasil azaba mai tsanani wanda za ta sadu da su Allah ya kiyaye mu
amin wadallal ladina kafaru bi rabbihim amaluhum karamadi nidaddat bihi riyahu wa man asifin la gadirun mimma kasabu ala shay zalika wa dhalalul ba'id
shi gidan wuta in an shiga Allah ya ce ba a fita amma an ce idan yan wuta Allah zai jarrabe su da mummunar kishirwa a gidan wuta za su yi ta kuka cewa ubangiji ya ba su ruwa za a ce a fitar da su je su sha wannan ruwan to wannan shine fitan za a kai su inda yake za su sha ruwan to in an fara ba su ruwan nan suke sha za su yi kuka kuka da zasu roki Ubangiji a mai da su gidan wutan ma ya homo sauki wato da shan wannan wato ruwan to laikiyayemu Ubangiji ya ce masal ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce ga Ubangijin su suka kafirce Ubangijin su a'maluhum karamadin wato aikin su da zasu yi a gidan duniya karamadin kamar toka ne wato kamar toka ne ishtaddat bihi rihu fi yawmin asibin wanda wato toka ce kuma guguwa mai ƙarfi ta biyo ta kanta ko kuma toka ce wato iska mai ƙarfi wato ta biyo ta kanta shine wato fi yawmin asibin alana mai iska mai tsan shine shadidul hububi iska mai tashi da ƙarfi kamar guguwa waje aladu haba amman suran sai ya zama ta da ba aikin nasu wato ta shekar da shi la ya kadiru alaihi ba wanda yake da iko ya tare idan iska ta biyo ta kan abin da yake toka kaga babu abin da zai taru yawa babu abin da zai taru shi yasa Allah ya ce wato la ya kadiruna alaihi ba su da iko la ya kadiruna mimma kasabu ba su da iko akan abin da suka aikata shi aikin dama sharadin karban aiki mai kyau wanda za a ba da sakamakon sa a lahira shine aikin da mai yin sa ya mutu da imani idan mai yin aikin ya mutu ba imani to duk aikin sa sai dai a saka masa shi a gidan duniya yawa kafiri in yayi aiki mai kyau ya sa da zumunci yayi sadaka yayi taimako to Allah madaukakin sarki sai ya sakanta masa a cikin arzikin sa ko dai a kara masa lafiya ko a kara masa arzikin ko a bashi wani abu dai wanda yake cucin abin da yana alheri tunda Allah ya alƙori in kai aikin alkhairi Allah malaukakin sarki zai sakanta maka to in kafiri yayi sai a sakanta masa domin shi bashi da rabo a lahira shi yasa Allah yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran sai muka gabadar ila ma amilu min amalin muka gaggauta musu ba su sakamako bisa aikin da suka yi a lahira kuma sai suka samu aikin nasu haba amma tsoron kamar kuraje wanda yake an shekar da ita domin babu lada sharadin karban aiki a bada sakamakon sa a lahira shine mutum ya mutu da imani da tauhidin kadaita Allah to nan ka Allah zai karba aikin sa amma in dai babu kadaita Allah Allah bai ya karban aiki ba za ka hada Allah da wani a cikin aiki kuma Allah ya baka lada ba domin yana cewa ana agna shurakai ni ne mafi wadatuwar abokanan shirka duk wanda ya wani aiki na ibada sai ya hada Allah da shi a cikin wannan bautar to Allah malaukakin sai ya bar mu wannan mutumin cewa shi mutumin ya baka lada in dai kai wani abu dan wani ya gani ya fada ko wani ya gani ya yaba to yanzu rabanka shine wanin ya fada ko kuma wanin ya yaba in wanin bai fada ba ko bai yaba bayan kai dan ya gani ya yaba to yanzu kai aikin banza kar kai tsammanin ma kana lalada a gurin Allah domin Allah ya ce ni na fi karfin a hada ni da wani akan aiki duk wanda ya hada ni da wani akan wani aiki to na bar ma wani Allah ya ce na bar ma wani saboda haka in ka je lahira sai a ce ka je ka nemi sakamakon ka a gurin wani shi yasa ikhlasin nan kullun da ake gaya mana ikhlasin nan yin abu dan Allah mutum yin kokarin sa dan adam al'ada ne nasa jibilla ce halitta ne a gun dan adam yana so a yabe shi shi dan adam yana so a yabe shi to amma kai iya kokarin ka kai abin dan Allah idan kai abin dan Allah Allah kuma sai tsin kayar wa mutane aikin naka sai mutanen su yabe ka amma tun a matakin fari in kai dan mutanen su gani su yaba maka to yanzu da banka su yaba maka ne in ba su yaba maka ma kai aikin banza shi yasa kullum malamai suke jan hankalin mu akan ikhlasi yin abu dan Allah karka damu da mutane su gani su fada karka damu da mutane su gani su yabe ka Allah nan da yace kai dan shi to kai dan shi ko a yabe ka ko a zage ka in dai abin da kai abu ne na kirki kuma kai shi dan Allah to kai shiru da ranar da zaka samu sakamakon sa duk abin da mutum ya aikata yana rubuce a littafin sa kai ka manta amma Allah bai manta ba saboda haka mu daure yanzu mu yi abun
mu rika saka Allah a cikin lamarin mu ya zama kullum mai dan Allah amma kada mu yi muna so Allah ba mu lada ko muna so mutane su yaba mana a to shikenan Allah sai ya barwa mutanen to yanzu da banka a hannun mutanen ne in an yabe ka ka ci riba in ko ba a yabe ka ba shikenan kun kai asarar sa shi yasa ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ma'auni a hadisin da Imam Nawawi ya fitar hadisi na biyu yake cewa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi duk wanda ya hijira daga Makka zuwa Madina dan Allah ko ya hijira ya kaurace wa gurin sabon Allah ya koma inda ba sabon Allah amma du yayi dan Allah ne to zai samu ladan hijirarsa dan Allah wanda kuma ya hijirarsa saboda yanzu da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina akwai matarsa budurwarsa da yake so ita ma ta bi iyayenta sun yi hijira shi kuma sai ya hijira saboda wannan matar yanzu ladan hijirarsa shine ya samu auren wannan matar in bai samu aurenta ba shikenan hijirarsa ta lalace to shi ma dan adam in ya kaurace daga wani guri da yake sabon Allah ya koma inda baya sabon Allah amma ya koma dan Allah to zai samu ladansa idan kuma ya koma ne dan wani abu ne yabo to yanzu ladansa shine ya sami yabon in bai sami yabon ba to ya asara amma yin abu dan Allah shine yake fidda mutum kuma Allah madaukakin sarki ba dai so kake a gani a fadan ba to ka je kai tai dan Allah kai tai in ka ga dama ma ka shiga ka rika yi a cikin dufin dare Allah da ya ganka a lokacin da kake shi zai tsinkayar da mutane wato akan abin da kake din sai dai ka ji mutane suna yabanka akan aiki na alkhairi din ubangiji ya ga dama ya tallata maka aikin naka a gun mutane amma in kai ka tallata to baka da lada a cikin aikin saboda haka duk aikin da mutum zai yi a kowane iri ne inda aiki na alkhairi to ya rufe kurin ya yi shi dan Allah abunsa ya yi shi dan Allah babu ruwansa da fada dan a yabe shi a ce yana da wannan kokarin babu ruwansa ya bari ubangiji in ya ga dama zai nuna wa mutane in ya ga dama ya kunshi abunsa ya bashi ladansa ran lahira ba menene ribar ka yi wahalar yin aikin kuma ba a baka sakamako a lahira ba kaga garama ba ka yi ba ko ubangiji ya ce wato min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit idan Allah ya sa yan wuta a gidan wuta za a ba su ruwa da Allah ya ce wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da su ruwa na mugunya shine aka ce idan mutum ya ji ciwo wato sai jini ya taru wannan jinin sai ya gurbace ya koma jini da diwa to shi ake cewa sulkami shine asadidu mun gane ko to wannan ruwan shine irin rushi yake fita wato daga cikin yan wuta ta gaban su to wannan ruwan kuma shi za a tara shi a tilasta musu kuma shansa shine ubangiji yace wala yakadu yusighu za su yi kokari su hadiya amma ba za su iya ba saboda munin ruwan wayatihi almaut dukkan dalilan da za su sa dan wuta ya mutu za su ci karo da shi duk abin da zai sa mutum ya mutu saboda tsabar wahala wato zai samu dan wuta min kulli makanin ta kowane bangare amma Allah ce wa mahuwa bi maitin kuma ba zai mutum ba inda ma zai mutum ai zai huta to ba zai mutu ba a shine aka ce yan wuta za su yi guri idan Allah madaukakin sarki bayan yayi hisabi a dabbobi da kwari wanda ta cuci wata aka saka mata manzon Allah ya ce idan akuya mai kaho ta tunkuri akuya mara kafo ranar lahira wannan akuya mara kafan saboda Allah yana so ya tsaye da adalci sai ita ma a tsirar mata da kafo sai ta rama tunkurin da yar uwarta ta mata sai an yi kisasi an yi hukunci tsakanin duk dabbobi wanda ya zalunci wani sai Allah ya karba masa zaluncin sa idan aka gama Allah sai ya ce wa dabbobi kunu turaban duk ku zama kasa to sai su zama kasa to shine ranan kafiri in ya ji azaba ya ga abinda aka yi abin da aka yi wa dabbobi zai ce ya laitani kuntu turaba ya kai tona ina ma da ni ma za a maida ni kasa in huta to ubangiji subhanahu wataala yace wayatihi almautu min kulli makani mutuwa za ta zo ma kafiri a gidan wuta ta kowane bangare dukkan irin azabar da aka saka shi azaba ne wanda cikin gangan lokacin da duniya ne za ta yi masa sanadiyar ajalin sa, hatta shan ruwan zafi ma da zai, duk abu ne wanda inda a gidan duniya ne zai yi masa sanadiyar mutuwa cikin sauki zai ma. Amma sai Allah ya ce wa ma huwa bi mayitin, zai ya mutu amma babu zaman mutuwa, babu damar mutuwa. Ai ita ma mutuwar ranan nan an gama da labarin ta, an gama da labarin ta. Saboda haka Ubangiji yace wato wayatihil maut min kulli makanin wa ma huwa bi mayitin wa mira wara'ihi, sannan ta gaban wannan azabar kuma akwai azabun galiz, azaba mai, domin azabar gidan wuta kullun ita karuwa take, shine azaban sa'ada. Kullun azabata kullun ta jiya, gara ta jiya da tayo har abada kuma kullun gara ta jiya da tayo. Idan suna kuka a gidan wuta, suna kuka kishirwa ta dame su, a ba su ruwa, suna kururuwa, suna ihu, Allah ya ce a kura zai sha ruwan. In sun je an ba su ruwan sun fara sha, sai su ji gara ma su hakura da shan ruwan a mai da su cikin azabar gidan wutan. Kuma in an dawo da su, Allah sake jaraban, za su sake kukan, sake cewa a fidda su a kai su gurin shan ruwan. Sun yi tsammani yanzu wanda suke cikin nan ta gurin shan ruwan ko ta fi sauki tunda ta wuce, za a sake fidda su a kai su can. To a can ma kuma in sun je sun ja su kwammace a dawo da su gidan wutan, hakan nan dai Allah zai tadawwama da su cikin azaba. Allah ya kiyaye mu. Shine Ubangiji yake cewa la yaqdiruna mimma kasabu, ba su da iko su ce a ba su ladan irin aikin da suka yi a gidan duniya. Wato la yaqdiruna wato mimma kasabu ala shay'in, ba su da iko akan komai na wani alheri da suka yi, saboda mai la yaqdiruna lahu thawab li adami shartihi, domin sharadin bawa mutum lada a lahira shine sharadin mutuwa da imani. Zalika Ubangiji yace wannan irin azaba da muka ambata muku, huwa dalal mubaid, shine halaka wanda take manisanciya ga barin rahama za ta riki kafirai. Alamtara
anzara annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqq in yashayhibkum wa adwa khalqin jadid
kama zalika
allahi bi aziz.
Ubangiji yace alamtara, shin baka gani bane wato ya kai wanda ake magana da kai, ba gani annallaha khalaqa samawati wal arda, Ubangiji fa shi ya halicci samai da kasai, shi ya halicci samai da kasai bil haqqi da gaskiya. In yasha, idan Allah ya ga dama, yuzhibukum, ku mutanen duniyan nan gaba daya Allah zai tafiyar da ku, sai Allah ya shafe ku wato ya tafi kalkin jadid, sai ya kawo ta sabuwar halitta sai ya zuba a cikin kasa. Inda Allah ya ga dama, tunda Allah ya halicci sama ya halicci kasa, kenan ashe halitta wata sabuwar halitta wanda za su wato za su zauna a dan wani yanki na kasa, ba wani abu bane a gurin Allah. Yawa ai halittar bata ma cika duniyar ba. Saboda haka Ubangiji ya halicci samai daga sai, to ya share halittar da ya halitta ta dan adam, ya mai da wata halittar ba wani abu bane. Wannan Allah ya tsoratarwa ne, idan bayi ba su bi Allah ba, to a gurin Allah ya shafe su ya kawo waɗanda za su yi masa biyayya, ba wani abu bane. Saboda haka Allah zai iya wa ma zalika alallahi bi aziz, yin haka din ba zai buwaye Allah ba, ba wani abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala.
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين تكبروا إنا كنا لكم تبعا ولأنتم مكنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مهيص.
وبنجزي يتي yake cewa wa barazu lillahi jami'an, halitta duka wato sai su bayyana a filin alkiyama gaba ɗayan su wato a gaban Ubangiji. Fa qala du'afa lil ladina takbaru, wato talakawa masu kananan karfi da suka yi makafirai shugabannin su a cikin kafirci biyayya, wato za su ce musu inna kunna lakum taba'an, mu a gidan duniya ai ku muka bi, ai ku kuka ce mu bi ku, abinda kuke kai shine shiriya, muka bi ku wato a cikin bata. Fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay, yanzu cin ku taimaka mana, ku rage mana wata azaba daga cikin azabar Ubangiji a yau. Wato lokacin da suka shiga azaba, su wayanda suka yi biyayyan, ai tunda a gidan duniya sun ce su musu biyayya kuma sun musu kuma sun ce in an je lahiran za su dauke musu komi shine ubangiji yace to za wannan kamar wani tattaunawa ne za ta gudana tsakanin su shugabanni akan kafirci da kuma biyan su za su ce musu fa har antum magununa anna min azabillahi min shay shin za ku rage mana wani abu za ku ije mana wani abu daga cikin azabar ubangiji ne wato alu sai su ce musu su waɗanda aka bin sai ce law hadana Allahu la hadaina ku ai su ma wai ubangiji ne batar da su a gidan duniyar shi yasa su ma suka batar da mabiyan da Allah ya shirye da su da su ma kenan za su je da mabiyan su shine ala da'awnakum ila al-huda da mun kira ku zuwa ga shari'a za su ce sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahisin yau kam kuma ku yi hakuri kamar yadda mu ma muka yi hakuri mun damu mun karaya hankalinmu ya tashi ko kuma ma mun yi hakuri malana min mahisin a yau babu wani a cikin tsakanin mu da ku wanda zai kauce gaban shiga azabar Allah mun gane ko dan almahis shine almalja ba mu da gurin buya wato ba inda zamu labe ba inda zamu baude ya zama ba mu shiga cikin azabar ubangiji ba saboda ku yi hakuri wannan korafin ba zai kai ku ba da mu da ku duka yau wato muna cikin wato azaba shine Allah ya ce ajazina amsa barna mun damu ko mun yi hakuri saboda haka wannan abin da su shugabannin da suka jawo suka ja su akan bata za su gaya musu kenan a ran alkiyama ubangiji ya ce wa qala shaydan
lamma gobe al-amru inna allaha wa'adakum ma'adal haqqi wa wa'adtukum fa kalabdukum amma kana li alaykum zumbani illa an a'udukum fa tadabbuni fala taluni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma anta bi musriki inni kafartu bima asharaktum inna zalimina lahum adhabun aleem
ubangiji yace wa qala shaydan wato shaydan zai ce wato a ranar ubangiji zai sa ai masa minbari a gidan wuta wato a cikin gidan wutan ai masa kuma minbari na wutan kuma ubangiji ya sa shi dole ya hau yayi wa mutanansa kuduba ya adresa mutanansa a sa masa minbari ya hau fa yastamiu alaihi ahlun naru yalumunahu yan wuta kab za a ce musu cewa to ga shedan ya zo gashi nan an dora shi akan minbari na wuta dudan wutan nan za su halu a gaban shedan a cikin gidan wuta su rika zargansa kowa yana nuna shi yana zagi kai ka batar da mu kai ka batar da mu kai kai mana kaza kai kowa yana nuna shi ba dan kai ba da mun shiru ba dan kai ba damuwa yanzu mana tare da yan uwan mu a gidan aljanna kai ka jawo mana wannan musiba kai kai mana Allah ya tsine maka Allah ya alance ka sun dinga masa gidan wuta wato fa yaqul lahum sai ya ce musu inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi ku shiru ubangiji ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum sai ni kuma ne muku alƙawari na ƙarya fa kalaktukum sai na saba muku Allah ya muku alƙawarin gaskiya ku bi Allah in kun bi Allah ranar lahira Allah zai saka ku a gidan aljanna yace ni kuma nazo ne muku wani alƙawarin ku ga ƙaryata abinda Allah ya muku alƙawari ni kuma abinda ne muku alƙawari na daurewar jin dadin ku na saba muku shine ubangiji yake ba mu labari cewa wato yake cewa Allah sai yake ce a waye kulu shaytan ko wato shaydan yake cewa wato lamma qudiyal amru yayin da ubangiji ya gama tabbatar da lamarin shine wato ya zartar da hukuncinsa ta saka yan aljanna a gidan aljanna yan wuta kuma wato a gidan wuta kowa ya samu mukaminsa kowa ya samu matsayinsa an gama komi an gama ceton ma a lokacin ne za a sawa shaydan din minbari a daidai lokacin da an rufe kofar gidan wuta ba shiga kuma ba fita haka ita ma aljanna an rufe kofarta ba shiga ba fita ubangiji yake cewa lamma qudiyal amru shaydan zai ce bayan Allah ya shiga da yan aljanna yan wuta wajtamu alaihi, yan wuta kuma gaba ɗaya sun taru a kansa suna zargin sa, zai ce musu inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi, ku sani ubangiji ya muku alƙawari, alƙawari na gaskiya cewa za a tashin alkiyama kuma za a yi sakamako wato fasaddaqakum, kuma Allah ya gaskata ku, wa wa'adtukum, ni kuma ne muku alƙawari cewa babu tashin alkiyama, babu wani sakamako, rayuwar duniyar nan ita ce kullu rayuwa, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, in kaga ka mutu ma to babu abin da zai lalata ka sai dai dadewar zamani, idan ka mutu za a saki aiwarka a wani gida ne, ka rayu in ka girma ka mutu sai kuma duk a saki aiwarka a wani gida, wannan shine irin alƙawarin da shedan yayi wa kafirai cewa babu tashin alkiyama, ko da tsufa ta sa mutun ya tsufa ya mutu to za a saki aiwarwa sai yaro a wani gida, rayuwar dai haka za a yi ta yinta, haka za a yi ta yinta, babu abin da zai karar da mutum sai zamani, in zamani ya mutum ya mutu to sai ya sake sabunta kuma wato rayuwa, shine yake cewa wa atukum hene muku alƙawari fa akalaftukum, sai na saba muku, wa ma kana li alaikum wato min sultani, yau da ni da ku ba wani mai ƙarfi, ni yau ban fi ku ƙarfi ban ni da wani iko yau a kanku, wato ko kuma malamai suka ce yana nufin a duniya ne, cewa ai a duniya din ni ba da ƙarfin Allah na kama ku na tilasta ku kai yakin sako ba, mun gane ko, ma'ana ai ba da iko na tilasta ku ba, na muku dadin baki ne kurin sai kuka bi ni, kuma haka ne babu wanda shedan ya kama da ƙarfi ana kokuwa da shi da shedan yana ni bazan je ba yana sai kaji ya kai shi, ko akwai ba ma mai kallon sa, ba ma mai kallon sa, amma annabawan da suka zo suka yi wa'azin nan an gansu, an gansu a fili sun zo, saboda haka shi yasa yake cewa anan din wai wa ma kana li alaikum min sultani, ai san da nazo nake muku wannan alƙawarin ban ni da wani ƙarfi na tilasta ku bi ni, illa an da'utukum fastajabtu li, kiran ku kurin nayi kuma san da nake kiran naku ma ba ku ganni ba, fastajabtu li, ko kuka amsa min kiran, saboda haka fala ta lumuni, yau kar ku zarge ni, wa lumu anfusakum, ku zargi kanku, kuma dama mutanen banza ne dama, da yace ma ana bi musrikikum, ni yau ba zan taimake ku ba, wa ma antum bi musrikiya, kuma ba za ku taimaka min ba, a duniya na kira ku bi ni, na taimake ku kuma kun taimaka min da yi min biyayya, ni ma na taimake ku da abin da kuke so a gidan duniya, amma a yau kar ku zarge ni, yawa kar ku zarge ni ku zargi kanku, domin a yau ku sani ni ba zan iya taimaka muku ba, kamar da kuma ba za ku iya taimaka muku ba, kuma ku ji kalbata ta ƙarshe, inni kafartu, ni na kafirce, na yi baran-baran bima ashraktumuni, shirkar da kuka yi da ni, yau ni ba ni ba ku, yau ni na yi baran-baran ma da shirkar, biyayyar da kuka yi min a gidan duniya, yau ni na janye ta ma, yau ba ni ba ku, mun gane ko, yawa tunda ai shedan ne yasa suka yi shirka da Allah ko, yace to biyayya da suka yi wa shedan wajen yi wa shirka da Allah, yau shedan din yace ba shi ba su, mun gane ko, shine inni kafartu bima ashraktumuni min qablu, shirkar da kuka yi da ni wato wajen bautar Allah, yau wato ba ni ba ku, in ko inna zalimina lahum azabun alim, ubangiji yace lalle azalime kan wato suna cikin azaba wanda take mai radadi, to shedan zai yi wa mutane wannan a gidan wuta, zai kokarin wanke kansa cewa ai shi bautar da aka yi masa ma ai ba gan shi ba, shi dai kira ya boye kuma mutane suka yi da suka bi shi, shi yasa yake cewa mutane kuma dama dama kuma lalatattu ne, lalatattu ne, to kuma duk wannan zai faru ne a inda kuma wato nadama ba za ta yi amfani ba, za a yi nadama to amma nadama ba za ta yi amfani ba, dama nadama da take da amfani nadama da in ka yi ta kana da lokacin da zaka canza, amma in kai nadama inda lokacin da baka samu damar yin canji ba, kuma haka nadama ba ta yi amfani ba, saboda haka a ubangiji ya ce to su dai azzalumai haka za su yi ta yi a gaban Allah, wato saboda suna cikin azaba wanda suke wato mai radadi, to muminai fa,
wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri tahta al-anharu qalina fiha bi'izni rabbihim tayyidun fiha salam,
ubangiji yace wato inna zalimina lahum azabun alim, lalle azalime suna da azaba mai radadi wato a gidan lahira. Idan an saukar da irin wayannan ayoyi, hankalin mu'mini yakan tashi. Duk da ayan tana sauka akan kafirai ne, amma tunda Allah madaukakin sarki in ya ga dama yakan saka mu'minan a wuta ya musu azaba saboda sabo, to duk sanda mutum ya ji sha'anin wuta hankalin sa yakan tashi. To Ubangiji kuma sai ya kwadaitar da shi ya karfa masa gwiwa da cewa to tunda dai wato gaba bata wuce ba, ana kan gaba, ma'ana ana cikin rayuwar duniya, to mutane su jaddada imaninsu da Allah, sannan kuma su runguma aiki mai kyau. Shine sai a tunatar da mutane imani da kuma aiki mai kyau, da kuma sakamakon mutumin da ya mutu da imani da kuma wato aiki mai kyau. Ubangiji yace wato idkilal ladzina amanu wa amilu salihati, Allah zai shigar da masu imani da kuma aiki mai kyau. Kullum alqurani in Allah ya ambaci imani sai an ambaci aiki mai kyau, domin ba zai yi kai imani kuma ka ji kai aiki mai kyau kuma ka ci za a baka sakamako mai kyau ba. Allah dai alƙori duk wanda ya mutu da imani ba zai dawo ma wuta ba, amma ba a ce ba zai shiga ba. Manzon Allah kuma ya siffanta mana gidan wutan nan, ya ce wallahi idan aka ɗauki mutumin da ya fi kowa jin daɗi a gidan duniya, wanda ya fi kowa jin daɗi, aka tsoma shi a gidan wuta na sakan ɗaya, aka tambaye shi ka yaya labarin duniya, yaya jin daɗinka a gidan duniya, wallahi zai ce bai taɓa cin karo da wani jin daɗi a gidan duniya ba, ko da na sakan ɗaya. Saboda wannan tsomawa ta sakan ɗayan ta sa ya manta duk wancan daɗin gidan duniya. Kuma haka da za a ɗauki mutumin da ya fi kowa shan wahala a gidan duniya, a rayuwarsa da lafiyarsa, ya fi kowa shan wahala, a tsoma shi a gidan aljanna na sakan ɗaya, a tambaye shi labarin wahalar da ya sha a gidan duniya, zai ce shi bai taɓa shan wahala a gidan duniya ba, ya manta saboda daɗin da ya ji na aljanna. To azaba ce wadda Allah ya kiyaye duk wanda ya shiga cikinta, duk wata ni'ima da jin daɗi da ya taɓa cin karo da ita ya manta ta a lokacin. Sannan haka na ni'imar duniya, ni'imar gidan aljanna ni'ima ce ta yadda duk wani wanda ya ɗanɗana ta ya manta da wata wahala da ya ci karo da ya taɓa cin karo da ita a gidan duniya. Saboda haka shi sa Allah ta'ala sai tuna mana cewa wanda suka yi imani amma fa suka yi aiki mai kyau, domin kullum imanin yana tafiya da aiki mai kyau ne, sai mutum ya yi haƙuri ya yi aiki mai kyau. Aiki mai kyau ɗin nan kuma ya shafi ibada, ya shafi mu'amala, ya shafi a wajen bautar Allah, sai ka yi bauta mai kyau, sannan kuma ya shafi mu'amala tsakaninka da Allah da tsakaninka da bayin Allah. Dole sai an samu mu'amala mai kyau tsakaninka da Allah, akwai nasiha tsakaninka da bayin Allah, akwai nasiha. Zaka mu'amalanci bayin Allah wato da gaskiya da kyautatawa. Ubangiji yace wa udkilal ladzina amanu wa amilu salihati jannatin, Ubangiji zai shigar da masu imani da kuma aiki mai kyau aljanna ta jare min tatiyal anhar, wanda korama ke gudana ƙarshen katangunta, halidina fiya za su dawwama. Shi yasa kullum in an tuna mana ni'imar gidan aljanna, sai Allah ya ce wa 'yan aljanna halidina fiya, in an shiga ba za a fita ba, domin wani shi ne mafi wato cikan ni'ima, a ce ni'ima ne in ka same ta ba za ka fita a cikinta ba. Amma gidan wuta in ka ga an ce ba za a fita ba, to sai wanda ya mutu da babu imani, to wannan kam ya shiga gidan wuta shi ma khalidina fiha. Amma mu'minai da Allah ya niyan ya azabtar da su saboda wani laifin su, so za a yi musu azaba gurgurdan laifin su, sai kuma a fitar da su a saka su gidan aljanna da ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji yace wato za su dawo ma a ciki wato bi iznin rabbihim, da iznin ubangijin su, tahiyyatun fiya salam, gaisuwar su a gidan aljanna shine salam, za su riga gaisuwa daga wajen Allah, Allah zai aiko musu gaisuwa daga wajen mala'iku, sannan kuma da gaisuwa a junan su shine tahiyyatun fiha minallahi wal mala'ika wa fi ma bainahu, Allah zai aiko musu gaisuwa, Allah zai ce musu salamun alaikum ibtum, aminciya tabbata gare ku, kun ji dadin ku yan aljanna. Mala'iku ma za su gaya musu, sannan kuma su ma a junan su za su ga cewa salamu alaikum, salamu alaikum. Na'am.
alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka hajarati tayyibati nasluha sanukum wa farha bil sama
ikama Ubangiji yace alamtara shin baka gani bane kaifa daraballahu masalan ya Ubangiji ya sau misali kalimatan tayyiba sai Ubangiji ya sau misali da kalma wadda take mai kyau ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya sau misalin ta yace kalma mai kyau ita ce kalmar la ilaha illallah ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce wadda take mai kyau sai aka ce shajaratin tayyiba sai aka bada misali da bishiyar dibino aka ce asluha thabitun wato asalinta tana kafe a ƙasa wa faruha fi sama amma rassanta sun yi sama yadda dibino yake tsawo wato ya badare suna sa cikin sararin samaniya Allah ya ce wannan bishiya tuti ukulaha kullahin kowane lokaci tana bada ƴaƴa ana ci bizni rabbi hada izinin ubangijinsa ma'ana da nufin Allah to kaga kenan kamar kalma mai kyau kalmar imani kenan tabbatacce ya ce a cikin zuciyar mumini kullum mumini yayi aiki aikinsa kuma yana hawa sama yana kuma samun albarka da lada na wannan aiki duk sanda mumini yayi sallah Allah zai bashi lada za a daga ladan sama duk sanda yayi azumi za a bashi lada duk sanda yayi kaza kamar waccan bishiya da take kafe wanda duk shekara za ta bada yaya a ci wa yadrabu Allahu al-amsala lin-nasi ubangiji yana saba misali ga mutane la'allahu mutazakkaruna ko sa dauki wa'azi sai Allah ya kamanta wato mumini da zuciyar mumini wato da dibino wato dibino da yayi sama amma ko duk shekara zai bada da'a a ci duk da cewa yana kafa a ƙasa amma yayi sama to yin samansa bai sa kuma yayi rowar dan ba ya bara dan saboda haka mumini mai kalmar la ilaha illallah duk sanda yayi aiki aikinsa kuma zai hawo Allah madaukakin sarki kuma zai bashi wato lada masal kalimatin khabisatin
wa masal kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisati najut sat min fawqi al-ardi ma laha min qarir
ubangiji yace wa masal kalimatin khabisa misalin mummuniyar kalma ita ce kalmar kafirci Allah ya ce ka shajaratin kabitha kamar mummuniyar wato kamar mummunan dan itace ne sai aka siffanta shi da guna shine alhanzala guna nujitu sarmin fawqi labi ita tana nan tana yado a bayan kasa malhamin qararin bata tsaya guri daya ba amma dibino aka kafe ki a guri daya da an tashi za a hau a yanki yayan amma ita guna yawo take tajecan amma dan kuwa ba zai amfani mutane ba Allah ya ce malhamin qararin bata tabbata guri daya ba mana ba ta da wani guri mustaqirin na zama to ha kalmar kafirci take mana duk sanda yayi ba za ta hausa ma ba in yi aiki mai kyau ba zai hausa ma ba kuma ba zai samu sakamako mai kyau ba saboda rashin imani
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hadi dunya wa bil akhirah
Ubangiji yace yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti Allah na tabbatar da masu imani bil qawli sabiti zance wanda yake matabbaci ita ce wato kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah
sallallahu
Allah na tabbatar musu ita fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya a rayuwarsu ta duniya wato za su ambaci la ilaha illallah kuma za su lura da dukkan sharuɗa na la ilaha illallah wa fil akhirah haka na a lahira ma ai ma'ana a cikin kabarin su ma tunda mala'iku za su tambaye su a cikin kabari wane ne ubangijinku za su ce Allah ne waye annabinku za su ce annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wato yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit su masu imani Allah zai tabbatar musu bil qawli thabit magana tabbatacciya mun gane ko ita ce kalmar tauhidi fil hayatid dunya tun a gidan duniya wa fil akhirah haka nan a lahira ma waya kabari wato lamma yasaluhul malakani ya inda malaiku za su tambaye su game da ubangijinsu da addininsu da annabinsu fi jibuna bis sawabi za su amsa wa malaikun nan abin da yake daidai kamar da yazo a hadisi mun gane ko kamar da yazo wato a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato Allah zai rayar da mamaci a cikin kabarin sa bayan mala'iku sun dauke rai idan nan mumini ne suka tafi da shi sama za a tafi da shi sama a lokacin da aka tafi da ran nan sama su kuma ƴan uwan mamaci a lokacin za su ta dawainiyar shirya masa wato tajihizin sa a lokacin za a wanke shi wato a sa masa lufafa lokacin ran sai yana can sama a lokacin za a je a yi tono a yi masa sallah a sa masa wato a dauke shi kuma a sa shi a cikin kabarin sa to da an sa shi kuma sai a dawo masa da ran nasa idan kuma ran kafiri ne in an dauke shi kamar da manzon Allah ya ce yana wari mala'ikun mutuwa su dauke shi su sama da shi yana wari duk kofar sama ran mumini ne duk kofar sama da aka je za a yi masa albishir a yi masa bushara a yi masa fatan alheri har a wuce da shi sama yana kamshi amma ran mumini ne ran kafiri ne in an tafi da shi sama mala'ikun ba za su bude saman ba ba sai an yi fama daga ba su bude suna la'anta ran duk saman da aka wuce ran yana wari suna kuma wato tsinuwa a wannan ran har a tafi da shi sama ta bakwai to amma daga can ba za a wuce da shi ba dan shi ran mumini yana illiyin illiyin kuma wato wani guri ne da ake tara ran muminai a saman sama ta bakwai to nan za a je a ajiye ran za a sa shi a cikin wato cikin wasu tsuntsaye ko ra kamar da hadisin manzon Allah ya tabbatar su kuma suna kiwo a farfajiyar gidan aljanna saboda haka ran zai na samun ni'ima jifa kuma za a na dawo da shi jikin mai ran to amma ran kafirin in ya je daga can za a sako shi ya dawo ya wuce ƙasa domin shi a wani kurkuku ne da ake kiransa sijjil shi kuma yana ƙarƙashin ƙasa ta bakwai wato cikinsa azaba ne a nan ake ajiye shi saboda haka za a dawo da ran aje shi a wannan gurin wanda shi ma jifa za a na dawo da shi wato a jikin mai ran to wannan kafin a gama wa ran hidima ne bayan an gama wa ran hidima a gaggawar bayan an gama mata hidima an je an binne ta to za a dawo da ran saboda kuma tambayoyi wato a cikin kabari wanda mala'iku za su yi masa wato malam yake cewa hatta yasma'u qara'a man kana mashiyan fi janazati in an dawo da ran har shi wato wannan gawa zai na jin takun takalmin wanda suka rako gawar su suna komawa gida mala'ikun za su zo su kabari su tashe shi fayyuka idanihi su zaunar da shi su ce masa marabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa ma nabiyuka menene annabinka annan Allah ya ce amma shi mumini sai ya ce rabbi Allahu Allah ne ubangijina wa diniyal islam musulunci shine addinina wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabina shine annabi muhammadu fa yaqulana lahu sai su ce masa nam namatal arus kwanta kai bacci irin baccin angwaye to wannan shine tambayar da hadisi yazo da shi za a tambaya to amma yanzu haddata wannan amsar wannan tambayar ba zai sa mutum shi kuma ya iya bada amsar nan ba sai Allah ya tabbatar domin wani lokacin mutane sai ka ji mutum ya ce shi akwai masa tambayar da yake a kabari amsar kurin bai iya tsarki ba bai iya alwala ba bai iya sallah ba kurin tambayar da mala'iku za su yi a kabari shi ne kurin a gaya masa ya haddace amsar idan mun lura da usulobin ayar ubangiji cewa yusabbitu llahu alladhina amanu Allah ne mai ikon tabbatarwa muminai bil qawli sabiti da magana tabbatacciya Allah ne zai sa ka amsa wannan tambaya ba haddace tambayar bane kallon mala'ika ma kullun zai sa ka manta tambayar da ka haddace to amma ya zaka yi Allah malaukakin sarki ya saka amsa shine imani da aiki mai kyau me addinin ka addini na musulunci ne to kai kuma baka iya sallah ba baka iya alwala ba baka iya sallah ba ko kuma baka yi ko baka sallah kullun ina zaka tafi neman kudi zan tafi daga ina ka dawo neman kudi babu sallah to kaga kada baka yi sallah ba ai ba zaka ce kuma lahira ka je ka ce addini na musulunci ba, dan manzon Allah cewa tsakanin mu da tsakanin kafirai shine sallah. Duk wanda ya bar sallah ya bar addini. Saboda haka wannan samun damar amsawar to shine yana da alaka da ibadar da mutum yake da bautar Allah da mutum yake, sai Allah kuma sai ya tabbatar masa sai ya samu damar wannan amsawar. Malai yake cewa kad alimna, wato su mala'ikun za su ce ai mun sani in kunta la muqina lalle kai kana da imani, amma shi kafiri ko munafiki shi kan in an tambaye shi me ya ubangijinka sai ya ce la'adari bai sani ba, amma a duniya ai shi ma ya sani, in an tambaye shi waye halicci sama da ƙasa sai ka ce Allah ne, amma a can in an tambaye saboda me, saboda Allah bai tabbatar masa halittarsa zai iya masa jawabin ba, sai ya ce la'adari. Ya ce kuntu asma'un nasa, naji mutane kuntu asma'un nasa yaquluna, naji mutane suna cewa shay'an wani abu, faqultu ni ma sai na fada, wato sai na fade ni abin da suke fada. Mala'ikun za su doke shi da guduma ta bakin karfe, zai yi ƙara ƙarar da duk wani wanda yake cikin duniya nan, sai ya ji ƙaran nan in banda mutum da aljan su Allah zai ɗauke musu, wato ba za su ji wannan ƙaran ba. Manzon Allah ya ce komi sai ya ji wannan ƙaran da kafirin nan zai an doke shi a cikin kabarinsa. Mala'ikun za su ce masa la daraita wala taraita, baka sani ba kuma ba karanta ba. Saboda haka wannan ayan tana nufin tambayan da za a yi wa mutane a cikin kabari, Allah shi zai ba su ikon wato su amsa. Wa yudhillullahu zalimin, ubangiji kuma yana batar da wato kafirai, fala ya taduna lil jawab, ba su samu damar amsa wannan bayani ba, in ma sun amsa ba za su amsa daidai ba, bal yaquluna la nadari, za su ce mu ba mu sani ba, mu ba mu sani ba. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah da yana aikata abin da ya ga dama. Na'am.
Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa allu qawmahum dar albawir
jahannama
jahannama yaslauna fabisal qarar.
Ubangiji yace alam tara, shin baka gani bane, baka dube ne ila alladhina badalu ni'matallahi, wanda suka canza ni'imar Allah maimakon su yi wa Allah godiya sai suka canza ta kufran, wato sai suka kafirci, sune kafiran Qurayshawa. Wa ahallu qawmahum daral bawari, wato suka saukar da mutanen su ta hanyar batar da mutanen da suka yi daral bawar, wato gidan halaka, ma'ana suka yi sanadiyar wato halakar da mutanen su. A mutanen Makka mutane ne wanda suka shahara da harkar kasuwanci. Lokacin da Annabi Isma'il ya zo, Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba bautar Allah, yake tsantsar bauta, haka ya bar iyalansa, ya bar Annabi Isma'il da mutanen da suka zo a wannan lokacin, duk bautar Allah suke tsantsar bauta suke wa Allah. Zamani da ya tsau, mutanen Makka mutane ne masu fatauci, suna tafiya wato fatauci Sham, suna tafiya wato Yemen, suna tafiya wurare da yawa wajen wato harkar kasuwanci. To a tafiye-tafiyensu akwai wani mutumin da ake ce masa Lu'ayi Al-Kuza'i, shine da ya je Yemen ya ga mutanen Yemen suna bautar gunki, sai ya ce aiko wannan zai dace da mutanen Makka, tunda mutanen Makka su yanzu ba su da komi a ɗakin Allah. Da ya tambaye su wannan abin da kuke bauta, suka ce suna bautar gunki ne, saboda wannan din shi yake taimakawa ya kai musu kukansu gurin Allah, in Allah zai musu sai ya musu ta hannun wannan gunkin. Saboda haka shi ma sai ya siyo guda ɗaya sai ya kawo Makka, shi ya fara sunnanta bautar gunki a Makka, ya zo ya ajiye shi a jikin ɗakin Ka'aba. To shine Ubangiji yake cewa wato shin alamtara ba kwa dubi ne ila lazina badalu ni'matallahi, zuwa ga mutane suka canza ni'imar Allah, kufuran suka mai da gurin kafirci, Allah ta'ala da ya sa aka ɗakin nan ya ni'imta su da ruwa, wuri ne yanki ne wanda yake karali ba su da ruwa, amma a dalilin wato kawo zuriyar Annabi Ibrahim, Allah ta'ala ya bulbula musu da rijiyar Zamzam, ruwan da baya kafewa, ruwa da Ubangiji ya sa masa ni'ima a cikinsa, ruwa ne idan ka sha shi yana madadin ruwa, kuma yana madadin abinci, kuma yana madadin magani, wato 3-in-1 kenan da Bature yake cewa, abu daya wanda yake da wato abubuwa guda uku a cikinsa, ruwa ne, kuma abinci ne, kuma magani ne. Saboda haka Allah ya ba su wannan ni'ima, sannan ya ba su wannan ɗaki da ya zama haraman aminan, harami amincacce, wanda Allah bai yadda cewa wani azalimi ya kawo hari gurin nan ba. Duk wanda ya guro daga wani guri da ake zalunta san ya zo wannan gurin ya samu mafaka, ba mai taba shi. Mutum zai ga mutumin da ya sare ya kashe masa mahaifinsa ma a wannan gurin, amma ba zai iya taba shi ba, saboda Allah ya riga ya maida gurin guri amintacce, wa hazal baladul amin. Allah ya tashe su a wannan gurin. Allah ta'ala ya raya gun ya sa duk duniya hankalin ta koma gurin nan. Malamai suka ce hatta kafirai suna son zuwa gurin nan, sai dai Allah ne bai yadda su je ba. To amma sai suka canza, suka zo suka saka gumaka, suna bautar gumaka a gurin nan, maimakon su yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima. Amma Allah sai ce baddalu ni'matan la kufran, sai suka canza ni'imar Allah ta koma wato kafirci. Wa ahallu qaumuhum, suka wato canzawa mutanensu bigire, suka saukar da su daral bawari, gidan halaka, suka assasa musu bautar gunki. Zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wancan gunki guda daya da wannan lu'ai al-kuzai ya kawo ya dasa a Makka a zamanin manzon Allah, sai da aka waye gari akwai gumaka guda 360 wanda ake bauta musu kullun da gunkin da za a bauta masa cikin kwanakin shekara, kafin a dawo kansa an shekara. Yau a je a bauta wannan, gobe a tafi kan wannan, kafin a dawo kan na farkon nan shekara ta yi. Sannan akwai manya kamar Lata da Uzza da Manat wanda ake bauta musu, su kuma a lokutan wasu manya-manyan biki. To kaga shine Ubangiji yake cewa wa halu qaumun daral bawar, sai sai zama wato sun canza wa mutanen su. Allah ya ce jahannama yasalunha, wayannan mutanen da suka bautar gumaka ba su tuba ba, suka mutu akan bautar gumaka, jahannama yasalunha, za su shiga wutar jahannama, wa bisal qarari, matabbatar su cikin wutar jahannama ta yi muni.
Waja'alu lillahi andadan li yurillu an sabili.
Na'am.
Qul tamattu wa inna masirakum ila an-nar.
Na'am. Ubangiji yace waja'alu lillahi andadan, wayannan mutane sun sanya wa Allah andadan abokanan shirka, sun sa wa Allah kini abokanan shirka. Li yadhillu an sabilihi, dan su kauda mutane gabanin wato bin addinin Allah. Kul, Allah ya ce musu tamattau, ku zauna a gidan duniyan nan, wato ku zauna ku yi bautar gumakan, ku ji daɗi amma kalilan dan kalan. Fa inna masirakum ila nari, ku sani makomar ku wato gidan wuta ne. Na'am.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
نعم. وبنجي يتي وتقول كجاه ولعبادي الذين آمنوا كجاه وباينا مؤمني وان دسوك أي كي ميكو يقيموا الصلاة سجد سداجي لسيد الصلاة. Allah yana jan hankalinmu wajen tsaye da sallah. Allah ya ce manzon Allah ka gaya wa bayina mu'minai yuqimu salata, su tsaye da sallah, wa yunfiqu mimma razaqnahum, kuma cikin abin da muka basu na falaran dukiya, su ciyar sirran wa alaniyatan, su ciyar a bayyane, su ciyar a boye, su ba da zakka na farilla a bayyane, kuma su ba da sadaka ta tatsawai wato a boye, ma'ana su ciyar sirran wa alaniyatan a inda suka tsinci kansu, ko a bayyanan ko a koyan su ciyar. Wato min qabli an yati yawmu, Allah ya ce su fa tsaye da sallah, su fa ba da zakka tun kafin wata rana ta zo, la bai'un fihi, ranar da babu fansa, ba za ka bada abu ka fanshi kanka ba, wala khilalun, a ranar da babu wata soyayya ba dadantaka wadda za ta yi amfani. A gidan duniya ne soyayya take amfani. In ka san wani, kowa ne ya san ka, ko ka san wannan wani, to za ta maka amfani wajen ijeye wa kanka wata damuwa a gidan duniya. Ko kuma kana da dukiya da za ka dauka ka bayar, dukiya za ta iya maka tasiri wajen ijeye maka wata damuwa a gidan duniya. To amma a ranar lahira babu wannan. Saboda haka Allah ya ji hankalin mu tsaye da sallah, sannan kuma mu ba da zakka, domin wannan yana daga cikin abin da yake karfafa addini. Wato sallah da kuma wato ba da haƙƙin Allah, haƙƙin zakka ka bayar domin a yi aikin addini da shi. Ubangiji ya ce ku yi wannan kafin wata rana ta zo, ranar da la bai'un fihi, ba ciniki ba ne, bid'a ne fansa ne domin in ka mika zai jawo maka amfani zaka je ka bada cin hanci ko zaka bada kama kafa ko zaka aika gaisuwa ko zaka bada toshiya ko zaka bada wani abu ne wani abu da ake amfani da dukiya wajen biyan wata bukata a gidan duniya wala khilalun ko bara shine mukhalatu baradantaka wato babu wani sanayya da zai yi amfani wato a lahira inda mutum bai mutu da imani ba Allahul ladzi khalaqa samawati
Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa dhakara lakum al-fulka litajri bil bahri bi amrihi wa dhakara lakum al-anhara
sakara lakum
ash-shams wa dhakara lakum ash-shamsa wal qamara daibayn wa dhakara lakum al-layla wan
nahar
wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu ni'mata Allahi la tuhsuha
Na'am.
Innal insana lazalumun kaffar.
Ubangiji yace Allahu ladzi khalaqa samawati wal arda. Ubangiji shine wanda ya halitta muku sama da ƙasa. Ya halitta muku samai, ya halitta muku ƙasai wa anzala minas samai ma'an. Kuma saukar muku ruwa wato daga sama. Wannan ni'ima ne, ni'ima ne kenan. Allah ya halicci samai, ya halicci ƙasai, wa'annan ni'imomi guda biyu ne a jumlatance. Allah ya ce wa sakara lakum wa anzala minas samai ma'an. Kuma Ubangiji ya saukar muku ruwa daga sama. Ni'ima uku. Allah ya ce fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Sannan da wannan ruwan kuma Allah ya fitar muku as-samarat, wato dan itace. Ya fitar muku wato shuka da tsirewo daga cikin ƙasa don ku yi amfani da shi. Wa sakara lakum al-fulka. Kudi kenan ko? Allah kuma shi ya fore muku manya-manyan jiragen ruwa wato suna tafiya a cikin teku da kayanku da kuma ku ba su nitse ba. Idan ka jefa allura a cikin ruwa sai ta nitse. Amma ga jirgin ruwa wanda za a yi wata uku ko wata shida ana masa lodin kaya zai dauka daga wannan nahiya ta duniya ya kai wannan nahiya ta duniya amma bai nitse ba da izinin Allah. Allah ya ce wa sakar lakum al-fulka. Allah shi ya hore muku manya-manyan jirage litajriya fil bahri. Ila mutum ya ce ayun mutum ne ya sassaka. Ai sassaka wanda kai Allah ne ya maka itacen. Allah ne ya tsara maka itacen wanda ka sassaka kai jirgin ruwan da shi. Allah ya ce ya muku haka nan litajriya fil bahri. Domin ku rika tafiye-tafiyenku a cikin kogi bil rukubi wal hamli. Ku hau ku yi tafiya sannan kuma ku dauki kaya a ciki. Bi amrihi duk da izinin Allah. Wa sakar lakum al-anhara. Allah shi ya hore muku kananan koramai wanda za ku yi noman rani, wanda za ku yi sun kifi, wanda za ku yi abubuwa da shi. Wa sakar lakum ash-shamsa wal qamara. Allah shi ya hore muku rana, ya hore muku wata da'ibaini. Suna nan tutur suna tafiya. Tunda Allah ya halicce su suke tafiya har yau ba wanda ya fasa. Rana bai fasa ba, wata ma wato bai fasa ba. Shine wato jariyaini suna tafiya fi falakihima a cikin falakin su. La tarani bas taba yankewa ba. Wa sakara lakum al-layla. Har yanzu Ubangiji shi ya hore muku dare inda in kun je kun ga bige-bigen ku na rana ku zo ku kwanta kuma ku huta. Wannan hara Allah shi ya hore muku yini wanda za ku tafi ku je ku nemi abinci shine litaftagu fi min fadli domin ku je ku nemi falala arziki wato a cikin wato taskar Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ka karanta. Ubangiji shi ya baku dukkan abin da kuka tambaya kuka roke shi bi hasbi masalihikum gwargwadon maslahanku. Zaka roki arziki a wajen Allah, Allah sai ya baka dan kadan saboda maslahanka ne ya baka kadan din. Domin ba kowa Allah yake ya daukan abu da yawa bashi ba sai ya lalace. Wani zaka ga nutsuwarsa da kula da sallah da zama mutumin kirki ya bi addini sai in yana cikin talauci. Da ya shiga cikin talauci zai nemi inda sarbinsa yake. Da shi kullun za a tada ikama a masallaci. Da ya ji kiran sallah zai alwala. In ba shi kudi, in ba shi kudi to zai zama mutumin kirki. Kowace irin ibada za a yi, zaka je yau yana azumi gobe yana kaza, amma ranar da ya ji ƴan kudade a jifinsa to shikenan kuma sai a fada fantamawa. To kaga wannan zaman sa lafiya Allah ya bashi karan daidai na biyan bukatarsa. Shi yasa Ubangiji ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum. Wani kuma kana so ka tashi hankalinsa to ya zo ba shi da kudi sai kuka, sai korafi, sai kuka, an kaza ba an kira sallah, za ka je kai sallar ka. Shi bai ci komai ba. To shi wannan zaman sa lafiya a bashi kudi. Shi yasa Ubangiji yana ba wa mutum komai gwargwadon maslaha. Na sau da yawa zaka so abu amma ba alkhairi bane gare ka. Sau da yawa zaka ki abu kuma sau abun kuma alkhairi ne ko? Allah ya ce asa'an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu shay'an wa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi yafi sani. Wani in ba kudi ba zaman lafiya, wani kuma duk sanin kudin da ya samu ba zaman lafiya, to shine ubangiji yake cewa wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Ubangiji yana ba ku dukkan abin da kuka tambaya, amma ala hazi masalikum, gurgurdan maslahar ku, gurgurdan abin da zai muku zaman lafiya. Wa anta uduni matallahi wallahi an kace za ku kirga ni'imar Allah la tusuwa ba za ku iya ba. Innal insana lazalumun kafaru. Ubangiji yace lalle mutum lazalumun, mai cutan kansa ne, kafarun kuma mai yawan kafirce ni'imar Allah ne. Yanzu a wannan ayoyi guda biyu ni'ima nawa muka kirga wanda ubangiji ya mana? Sun kai tara ko goma? Tara. Dan mu yi mai tatu. Ubangiji yace Allahu ladhi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samati rizqan lakum. Hudi kenan ko? Wa sakara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakara lakumul anhara wa sakara lakumush shamsa wal qamara da'ibaini wa sakara lakumul layla wan nahara. Goma. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Ai abin da ku tambaya mu Allah ya baku. Ima ni ima ne ai. Ni'ima 11. Mun gode wa Allah. Mun gode wa Allah. Wa iskala Ibrahim ko?
Wa iskala Ibrahim. Rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajadni wa bani na'budu lasna.
Na'am. Ubangiji yace wa iskala Ibrahim. Ana aka bude kissar Annabi Ibrahim din kenan. Wato akan abinda an ambaci suran da sunan surati Ibrahim, amma nan shine asalin mabudin wato kissar ta. Sai Ubangiji yace wa iskala Ibrahim. Tana yayin da Annabi Ibrahim yake cewa rabbi ja'al hadzal balada. Ubangiji ka sanya wannan gari na Makka aminan. Gari amintacce shine za amnin. Gari amintacce kuma take Allah ya amsa masa addu'arsa. Allah ya amsa masa addu'arsa faja'alahu haraman aminan. Sai Allah ya sanya garin Makka ya zama harami amintacce. La yasfuku fihi damu insani. Ba a zubar da jinin mutum a Makka. Wa la yazlimu fihi ahadun. Ba a zalintar wani. Wa la yusadu saiduhu. Ba a farauta har dabbobin da suke Makka ma suna cikin aminci, domin Ubangiji ya haramta farautar su. Wa la yaktali kalahu. Ba a yankan wato ciyawarsa. Mun gane ko? Ba a yankan ciyawarsa. Allah Annabi Ibrahim ya addu'a ce wa janubni wa baniya. Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana. Anna abudal asnama kada mu bauta mu gumaka. Rabbi innahunna
aghlanna katiran minan nas.
Na'am.
Faman tabi'ani fa innahu minni.
Na'am.
Wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Ubangiji yace Rabbi Annabi Musa Annabi Ibrahim yake cewa Rabbi Ubangiji innahunna su waɗannan gumakan adlalna katiran minan nasi sun fatar da yawa-yawan mutane da suka sa su wato wajen bauta musu shine bi baritihim laha, saboda bautawa da mutane suke musu. Mun gane ko? Kaga aka ce innahunna su gumakan ake magana da su, amma nan sai aka ajiye su matsayin masu hankali. Yawa, amma haka ba ai su ga sassakan su aka yi ba san ma me yake ba. In bishiya ne ma da tana da rai sai an kashe ta, an girbe ta, an sake ta ayi gunkin. In kuma na dutse ne ma ka je aka sassaka, shi ma bai san abin da yake ba. Amma sai Allah ya ajiye su a matsayin masu hankali domin a nuna wato matsayin su. Sai aka ce wai sun batar alhali su kuma ba su da hankali, wato alhali shedan ne wato ya batar a madadin su. Annabi Ibrahim yace innahunna adlalna katiran minan nasi, sun batar da yawa-yawan mutane. Faman tabi'ani, Allah ka sani, duk wanda ya bi ni akan kade ta ka akan tauhidi, fa innahu minni, to shine nawa. Wa man asani, ko anan Makkan yake, amma in ya saba min, to fa innaka ghafurur rahim. Allah yanka ga dama ka gafarta masa, dan kai ne mai gafara, kai ne kuma wato mai jin kai. Kenan ka kai bai ce Allah kai masa azaba ba, aka ce saboda tausayi irin na Annabi Ibrahim alaihi salam. Yake cewa wanda ya bi shi to shine nasa, shine kenan wato mai imani ya masa shaida akan imani. Amma duk wanda ya saba masa bai ce Allah ya kafurta ba, bai ce Allah kai masa azaba ba, sai ya ce Allah kai ne mai gafara. In ka ga dama wato ka gafarta masa, ma'ana kenan ya karkata zuwa ga ne roƙa masa wato gafaran Ubangiji. Rabbana
inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram.
Naam.
Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun.
Ubangiji yace rabbana ubangijinmu inji annabi ibrahim inni askantu min dhurriyyati na ajiye wani shashan iyale na tunda ai da suka fito da matarsa daga wajen wannan sarki wanda ya niyyar kwace masa matarsa Sara ita matarsa annabi ibrahim ya hijira da matarsa Sara daga garin Namaruzu a lokacin da ya niyyar kashe shi bayan ya fito a gidan wuta kenan bayan sun sa shi a gidan wuta ya sare musu gumaka to sai ya dauki matarsa suka bar garin su to suka bar garin sun je garin wani sarki wanda abin da ya waka ne waka tsakansa da wannan sarki ya dauki baiwa ya ba wa annabi ibrahim wasu suka ce ya ba masaratu ne matar annabi ibrahim din da ya bata baiwa ya ce to ga tunda kana tafiya da iyalinka ga wannan baiwa ta raka ta tana taya ta yan hidimomi na mata to ita kuma Allah bai ba masaratu haihuwa ba a lokacin kuma shekarun girma ya riske ta annabi ibrahim shi ma ya girma ba shi da da saboda haka sai ta ce masa to yanzu tun daga halin da muke ciki wannan baiwa ta wada aka bani zan baka ita ka yanta ta ka aure ta in ka aure ta ka sanya ta daki ko za ka samu da ya zama bayan girman nan ya riske mu mun shiga halin bukatun taimako dan zai na taimaka mana kaga ta ba da kyakkyawar manufa saboda haka ta bashi baiwar ita Hajar kenan annabi Ibrahim shi kuma ya yanta ta kuma ya aure ta kuma ya zauna da ita a shimfida Allah kuma ya ba ta ciki to tunda ta yi ciki ita kuma Saratu abubuwan mata sai ya dinga damunta yawa ita ta yi shekaru da annabi Ibrahim alaihi salam an kare duk wannan gwagwarmayar a ƙarshen rayuwa kuma wata ta zo watar ma baiwar ta ne ta bashi kuma ta gaji gida to abun yana da dan damunta abun da ya bai gama damunta sosai ba sai da ta haihu kuma ita haifi da namiji ta haifi da namiji tace to sai tace masa ni ba zan iya zama da wannan matar ta ka ba ka dauke ta kaje kai ta guri kaza kaje ka ajiye ta to har zai ki baya so shi ma Allah bai bashi haihuwa ba sai yanzu kuma ya haifi da namiji kuma aka ce dau matar da dan yaje ajiye su a wani guri ita ba za ta zauna shi ko ba so ya saba mata saboda me saboda kab garin su ba wanda ya dai bi shi sai ita ta bije da iyayenta ta bije da yan uwanta da garin su da komai ta bi mijinta saboda addini to shi yasa annabi Ibrahim shi ba ya son ta yar mata da hankali to shine sai ya dauki Hajara da dan ta karami jinjiri sabuwar aihuwa ya kai su wannan bakin jejin da ake ce masa bakka ya aje su an ce wahayi Allah ya masa cewa ka bi umurnin matarka dauke shi yaje aje shi yasa da yaje aje su ya tafi musu da kwando na dibino da kuma gurasa da kuma tulun ruwa da yaje aje su yaje cikin tsakiyar dokar jeji gefen musu duwar rotso guda biyu ya tsaya ya sassare itacen ya yi musu menene buka ya kafa itace kewaye ya tanki ya gyara ya rufa musu ya sa musu kayan abincin a ciki ya gyara musu ya musu shimfiɗin gurin kwanciya shikenan ya ce mata matar to ku zauna a nan ya kasa ce mata komi ya juya zai fita ta kira shi ta ce yanzu a nan za ka bar mu ba kowa ba komi sai ya shiru ya kasa bayani sai ta ce ko Allah ne ya maka umarni ya ce eh ita ce to Allah ba zai tsorata mu ba sai ya tafi ta zauna to dan ruwan shan nasu ya kare tunda ana cin abinci ana shan ruwa to nan ne dan na ce fara kuka saboda ba ruwan nono yanzu a jikinta da za ta sha ta bashi nono nonon ya kadale saboda babu abinci babu ruwa to nan ne ta rasa inda za ta yi yaro yana kuka in ta shigo babu abin da za ta yi ta fita ta kewaya ta dawo ta fita ta kewaya to shi ne sai ta ga dutse a gefen shi ne ta hau dutsen dan ta je ta leka ko za a samu wani gari ko za a samu wasu matafiya ko za a samu wani ruwa ta debo domin ta ci gaba da kula da yaronta babu ta sauko ta hau ɗaya dutsena ne guda biyu wato suna gefen kudu da arewa ɗaya yana kudu ɗaya yana arewa gefen dutsen Safa shi ne a kudu dutsen Marwa shi ne a gefen arewa su kuma ɗakin nasu yana yamma kaɗan amma yana yayi hannun riga da duwar rotso guda biyun dan Safa da Marwa suna gabar da dakin Kaaba, amma Safan yana gefen kudu, Marwa yana gefen arewa. To saboda haka anan taje ta hawwana ta hawwana ta hawwana ta hawwana ta gaji turus shine ta dawo dakin, da ta dawo dakin sai ta samu ruwa ya bullo a karkashin kafar yaron inda yake shashan bawa. An ce malaika Jibril ne zo danda fukafikinsa a ƙasa, sai da ya tabo ruwan Allah ya tsitsilar musu da wannan ruwan. Ta zo ta ɗebi ruwa ta sha, take nonon ta ya kawo ta shayar da ɗanta, ta ci gaba da ba nonon. In ta sha wannan ruwan, shi ne abinci, shi ne ruwan su na sha, shi ne magani. Saboda haka ta ci gaba da rayuwa har Allah ya karkato. To ruwa ne bai daina bulbula ba, shi yasa su wai take ce masa zamzam da yaren Hebru. Ibraniyanci kenan, yaren Annabi Ibrahim. Wai tsaya-tsaya tana ta tare shi, tsaya-tsaya tsaya-tsaya shi kuma yana ta tsalala. To shine har yayyo waje. To har dai Allah ya karkato kan ayarin fatake masu tafiya daga Sham zuwa Yemen, sai ya karkato wannan wurin ta hanyar gane tsuntsaye da suke zirga-zirga a gurin da yake akwai ruwa. To suka zo suka zauna a wannan gurin, wanda suka tambaye ta su ɗebi ruwa, ta ce ruwanta ne ba za su ɗiba ba. Suka dauko abinci suka bata, suka sake roƙanta ruwa, ta ce to su ɗiba. Wannan shi ne ya zama wato kuɗin shiga a nan Hajara. Duk ayarin da suka zo za su bata abinci, za su bata sutura, za su bata abubuwa da itira ɗanta, ita kuma za ta ba su ruwa, ruwa ba zai kafe ba, su sha su baya laƙumansu. To haka Ubangiji ya yi, shi ne Annabi Ibrahim ke cewa Ubangiji na saukar da waɗansu daga cikin sashen zuriyata, sai ya ce biwadin gairi zizar'in, a wani kwari, wani kwazazzabo gairi zizar'in, inda baya shukuwa, babu noma saboda babu ruwa a gurin, shi ne ake cewa garin Bakka. Bakka to amma Larabawa, tunda su mutane ne waɗanda ba sa iya faɗan harafi mai nauyi, maimakon Bakka sai suke ce ma gurin Makka, amma asalin sunan gurin Bakka shi ne yake cewa inda Baitul Muharram a gurin da ɗakin ka yake, wanda yake ɗakin ka haramtacce, wanda ka haramta wato a kawo masa hari. An ce ruwan dufana shi ya rushe ɗakin, wanda daga baya Annabi Ibrahim alayhi salam ya gina shi kamar yadda zamu zo a gaba. Yake cewa rabbana liqimu salata, Ubangiji na kawo iyalaina wannan wurin ne, liqimu salata, dan su tsaye da sallah. Faj'al afidatan nas tahwi ilaihim, Ubangiji ka sanya zukatan mutane su karkato wannan gurin. Wato Hindu suna bege, in ka je kai aikin haji ka ji wahalar aikin haji, kafin ka dawo zaka ce ba za ka sake sha'awar komawa wannan wurin ba. Amma da ka dawo, ko a rediyo ka ji ana labbaik Allahumma labbaik, sai ka ji hankalinka ya koma can. To haka addu'ar Annabi Ibrahim ne, Allah ya amsa wannan addu'ar, yace faj'al Allah, wato faj'al afidatan nasi, ka sanya zukatan mutane tahwi ilaihim, su ga karkata zuwa wannan wurin. Wato yake cewa warzuquhum min thamarati, Ubangiji ka Abdullahi bin Abbas yake cewa law qala afidatan nasi, wai da yace afidatan minan nasi, afidatan minan nasi, Ubangiji ka sa zukatan waɗansu daga cikin mutane tahwi ilaihim, suna karkata wannan wurin. Abdullahi bin Abbas yake cewa da Annabi Ibrahim cewa afidatan nasi, Allah ka sa zukatan mutane su karkata, da har Farisa da Roma sun dawo sun mamaye wannan wurin, Turawan gabar da Turawan yamma. Amma tun da ya ce afidatan minan nasi, masu imani kenan. Yawa, amma malami suka ce har kafiran zaka suna sha'awa wato su kalli, su je su kalli wannan wuri. Saboda haka mutum yana samun kuɗi, tunaninsa na farko zan je Makka, kuma ko ya je ya sauke faralin sai ya sake sha'awar wato zai koma Makka. Saboda mi? Saboda addu'ar Annabi Ibrahim. Sannan ya ce Ubangiji ka arzuta su mina samaratin ɗan itace, la'allahum yashkurun, ko sa gode maka. Kowane irin ɗan itace zaka same shi a wannan wurin, haka Allah ya ga dama. Duk abincin da ake ci a duniya sai ka samu irinsa wato a Makka. Ubangiji ya ce, sai Annabi Ibrahim ya ce rabbana, Ubangiji innaka ta'lamu ma nukfi, ka karanta ko ba karanta ba? Sau karanta.
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfiru min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillah alladhi wahabani 'alal kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a rabbi ja'alni muqimal salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab.
Na'am, zamu tsaya nan kuma saboda lokaci, in Allah ya dawo da mu zamu tashi akan farkon kissa din. Shine rabbi inni askantu min zirati biwadin ghairi zi zarin insha Allah. Abinda muka fada daidai, muna roko Allah ya karba mana ya bamu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya gafarta mana.